بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أول يعلم الأكيد عيسى كهدم أولا يمشي نلتنين قوم قوة الرجب shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, inda kuma shine 22 ga watan biyu a shekara ta 2021 na lissafi miladiya. A wannan zama da muke yi, wannan shine zama na 21 a zama da muke dangane da bin shafi sunna da muhimmancinta da tarihinta da tarihin masu inkarinta da martanin malamai a kansu. Mun gangaro a tattaunawar samu, mun gama da duk da dai tattaunawar kowace tana zuwa ne haka sama-sama ake yi, babu zurfafawa gurgudan hali, saboda zaman darasi ne am, ba zaman aji bane da za a zo ko da abubuwan bincike da littafai da sauransu. Amma dai abinda zai wadatar wajen wayar da kan ƴan uwa musulmi dangane da ita sunnar da muhimmancinta, da kuma waɗannan ƙungiyoyi waɗanda a wurinsu ne aka fara samun kawo sunna cikas, ko rashin yadda da ita gaba ɗaya, ko kuma rashin sallama mata. To a cikin wannan mun gama tattaunawa akan Khawarijawa da Shi'a da Mu'tazila a matsayinsu na waɗanda suke da wani mawqifi salbi dangane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko na rafdi kulli, ko kuma dai ma'ana ya zama ba sa karɓa gaba ɗaya, ko kuma suna karɓar iya abin da ya dace da son zuciyarsu ko usul ɗin da suka tafi a kai. To har yanzu akan wannan gwadabin akwai wasu firqoqin na ilmul kalam yau wadda zamu tattauna, wadda tafi sauran muhimmanci, wala Allah ita za ta zama mana misalin da zamu tsaya kansa a cikin abin da ya shafi masu ilmul kalam. Bayan magana akan Mu'tazilawa, sai wannan mazhabar Asha'ira. Za mu kyale Maturidiyya, ba lallai mu shiga ciki ba, saboda bambancinsu da Asha'ira ba yawa ne da shi ba. Yawa, duka dai madaris ne, makarantu ne na ilmul kalam. Mutum da darasi namu asali ba wai darasi ne akan waɗannan firak ɗin a matsayinsu na firak ba, amma babban abu shine alaƙarsu da sunna ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayin da suka ɗauka. Yau za mu tattauna akan al-Asha'ira, ko a ce mazhab al-Ash'ariyya. Ana ce musu Asha'ira, ana ce musu Ash'ariyya. Su Ash'ariyya ana danganta su ne da wannan suna zuwa ga mazhabar, ko kuma zuwa ga Abu'l-Hasan al-Ash'ari. Abu'l-Hasan al-Ash'ari sunansa Ali ibn al-Husayn ibn Isma'il. Ali ibn Isma'il yana komawa ta ɓangaren nasabarsa zuwa Abu Musa al-Ash'ari, wanda sunansa Abdullah ibn Qais, daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk kun san Abu Musa al-Ash'ari, asalinsu daga Yaman, zuriyarsu ko ƙabilarsu daga Yaman. To wannan mazhaba ta Abu'l-Hasan al-Ash'ari an sa mata wannan suna ne saboda shi, saɓanin wanda muka gama tattaunawa a kanta mazhabar Mu'tazila. Kuma su ba an faɗi sunan ne an dangana su zuwa ga sunan shugabanninsu ba, irin su Wasil ibn Ata, Amr ibn Ubay da sauran waɗanda muka tattauna a kansu. A'a, su an dangana su ne zuwa ga fikirarsu, aƙidarsu, ko kuma ɓantarewar da suka yi daga cikin al'umma ta bangaren wannan babi na aqida amma wannan ita ma hakan ne ash'ariyya amma kuma su intisabin su zuwa ga Abul Hasan al-Ash'ari wannan mazhaba ko wannan firqa ko kungiya tana da alaka da shakhsin sa shi Abul Hasan al-Ash'ari domin duk abin da za ambata dangane da ita yana koma ne zuwa ga tunaninsa da kuma ayyukan da yayi da kuma yadda da'awarsa ta faro da kuma tasirin ta a cikin mutane akwai waɗanda a zamanin yanzu zaka ji suna cewa al-madhhabul ash'ari shi kadai shine madhhabin ahlus sunnati wal jama'a musamman a wannan yan shekarun da muke ciki masu bin wannan aqida suna kokari wurjanjan sun tashi haikan dan su yaki aqidar ahlus sunnati wal jama'a ta asali wadda ita ce ta ginu akan madhhabas sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabi'ai da ulama'ul hadisi wanda su da gangan suke kiranta madhhabar hashawiyya kuka ji sun ce hashawiyya suna nufin madhhabar ahlus sunna ta hakika ko in suna son taba ibn taymiya su ce madhhabar ibn taymiya su suna so su nuna wa sauran musulmi cewa wannan aqidar salafus salih wanda ita ce aqidar sahabbai da tabi'ai da manyan a'immatu salaf ba wani abu bane kawai ra'ayoyin ibn taymiya ne wannan kuma kuskure ne babba ko in ce masa ganganci idan malaman su ne suka faɗi haka domin sun san ba hakan bane aqidar ahlus sunna tafi karfin ibn taymiya ba ta ibn taymiya bace ba ta iyaye ko kakannin ma ibn taymiya bace aqidar ahlus sunna aqidar salafus salih ita ce aqida ta asali ta musuluncin asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda yake da alaka da dora da aqida da shari'a duka a dora su akan nassoshi da suka zo a Qur'ani da kuma nassoshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnarsa don haka idan kana so ka san wani abu akan wannan mazhaba ta ash'ariyya akwai buƙatar ka koma tarihin shi Abul Hasan al-Ash'ari Abul Hasan al-Ash'ari Ali ibn Isma'il kamar da muka ambaci sunansa an haife shi a shekara ta 260 akan kauli mafi ƙarfi da malamai suka ambata na maganar haihuwarsa ya rasu kuma a shekara ta 324 wasu suna cewa 330 324 wasu malaman suna cewa ya fi ƙarfi wajen lura da tarihinsa kaga 260 ka hada da 324 kaga 64 kenan ko shekarunsa a duniya to kuma daga cikin abinda na san ya shahara a bakin ɗaliban ilimi sun sani ko in ce a wurin ɗaliban ilimi shine wannan bawan Allah yayi shekaru ana cewa yayi shekaru 40 a cikin i'tizali a matsayin sanin malamin mu'tazila duk da wasu malamai suna cewa idan an lura da hakikanin yadda tarihin yake la'alla abinda ake nufi shine yana cikin rayuwa ta aqidar mu'tazila har lokacin da ya kai shekara 40 a rayuwa wannan yafi dikka ba wai shekara 40 din duk ta i'tizali bace lura da cewa sun yi baran-baran da shi da malaminsa Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Jubba'i har ya rubuta littafi har al-Jubba'i din ya mayar masa raddi shi kuma al-Jubba'i ya rayu har zuwa shekara ta 303 ya rasu kage idan 303 ne kuwa ba zai yi a ce Abul Hasan al-Ash'ari ya rayu shekaru da yawa da ya kai balaga da ilimi kamar sha wani abu 17 zuwa 20 ko sannan ya shiga ijtizalin sannan ya shekara 40 a ciki kage ya kai wajen 60 kenan yawa in ku kan lura da wannan tarihi la'alla abinda ake nufi shekarun sa har lokacin da ya kai shekara 40 a rayuwa to a rayuwar ijtizali yake duk da dai zaka samu wasu malamai suna itlaqin wancan din amma din ka duba sosai a rubuce-rubucen malamai da suka yi bincike akan wannan sukan faɗi wannan lamari dalilin da yasa na ambaci wannan shekaru nasa dan nuna mana cewa a matsayin sa da ba mu'tazile ya rayu mafi yawan rayuwarsa kuma a lokacin da ya rayu akwai wasu daga cikin a immatul hadisi bal da yawa daga cikin immatul hadisi suna nan da rai lokacin ka lura da yadda na ambata yanzu na shekarar da aka haife shi an haife shi ya shekara biyu a duniya al-Imam Muslim ya mutu inda kun rike sanatu wafatin Muslim ko 262 ko ba haka ba al-Imam Muslim yawa Bukhari ko 256 ya rasu ma'ana shekara hudu kafin a haifi Abul Hasan al-Ash'ari kuma a tasowarsa da girman sa ya rayu cikin lokacin da daya daga cikin masu littattafan sunna suke da rai musamman daga cikin ashabus sunan kamar Abu Dawud wanda ya rasu 275 At-Tirmidhi da ya rasu 273 Ibn Majah da ya rasu 279 An-Nasa'i da ya rasu 301 kuga duk waɗannan sun ya rayu a lokacin da suna nan shi yasa kaga kenan a ce abinda zaka ji wasu suna ambatawa cewa Abul Hasan al-Ash'ari shine Imam Ahli Sunnati wal Jama'a da sauransu wannan zance laisa ala itlaqihi ba haka bane amma dole ne a faɗi gaskiya ta bangaren cewa Abul Hasan al-Ash'ari ba cewa ne wancan zancen ƙarya ne ba a rubuta shi ba a malamai da yawa sun faɗa amma mafi yawan waɗanda suka kuzuzuta Abul Hasan al-Ash'ari da dalilin yaduwar mazhabarsa kamar da la'alla za mu zo mu tattauna mafi yawan wanda suka faɗi da ɗaukaka sha'aninsa daga malaman mazhabar ash'ariyya ne kuma da yawa daga cikinsu su suka rubuta littattafai na magana akan firaq Shahristani su al-Baghdadi duk waɗannan manyan malamai ne a ilimin firaq ilmu maqalatil firaq to amma kuma dukansu su ma asha'ira ne in ka zo fannin usulul fiqh kana karanta littafin usulul fiqh mafi yawan waɗanda suka yi rubutu a cikin sa asha'ira sun fi yawa waɗanda suke da aqida ta ash'ariyya imma saboda mafi yawan su ƴan shafi'iyya ne al-imamu shafi'i shine farkon wanda ya rubutu a usulul fiqh don haka a mazhabarsa an himmatu da usulul fiqh in ka dauko tun zamanin su al-Juwayni ko Abdul Malik ibn Abdullah al-Juwayni da ya rasu 478 ka taho zuwa Baqillani kafin sa wanda shi yana cikin dama waɗanda suke kusa da Abul Hasan al-Ash'ari domin 403 ya rasu ka taho sama ka samu su Ghazali wanda ya rasu 505 ka taho har zuwa su Razi wanda ya rasu 606 waɗannan su ne suna cikin manya-manyan waɗanda suka yi rubutu a usulul fiqh kuma dukkan waɗannan suna ne kaji duk asha'ira kaga wannan yasa akwai alaka mai faɗi tsakanin kuma mafi yawan su duk wanda na faɗa ɗin nan ƴan mazhabar shafi'iyya ne har yanzu to ko saboda wannan mu kyale wannan saboda zamu dawo kansa abin da nake faɗa dai shine cewa shine imamu ahli sunnati wal jama'a alal itlaqi ba wai ƙarya ne 100% ba, amma akwai kokarin da yayi a wata fatara ta rayuwarsa da ya gane cewa mazhabar mu'tazila ba daidai bace, to ya kuma rubuta littattafai wajen raddi gare ta. Shi yasa malami suke kasa wato matakan rayuwarsa da aqida zuwa kashi uku. Kashi na farko, yayin da yake halin i'tizali a matsayinsa na ba mu'tazile, tun da dai kun san su waye mu'tazila, yawa a matsayinsa na ba mu'tazile har zuwa lokacin da ya bari. Malami suna ambaton sababin barinsa wasu dalilai guda biyu, ko su ce ya bar mazhabar i'tizali saboda wai yayi wani mafarki wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi, ko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bashi labarin har yi magana akan ilmul kalami kuma da sharrin mu'tazila da wasu abubuwa, yace ya fita daga wannan harka kuma yi musu raddi, wani abu dai irin wannan na zancen mafarki. Wasu kuma suna cewa dalilin barin sa i'tizali da ya bar mazhabar mu'tazila shine tattaunawa da ta'auku tsakaninsa da malaminsa Aljubba'i, wanda muka ambata ɗansu. Aljubba'i biyu ne za ku ji mashhurai, duk mu'tazila ne. Akwai Abu Ali Aljubba'i, shi ne Muhammad ibn Abdul Wahhab. Akwai kuma Abu Hashim Aljubba'i, mun yi zancensa a baya, shi kuma ɗan wannan Muhammad ibn Abdul Wahhab ne, amma daga baya ya zo. To shi Abu Ali Aljubba'i shi ne malamin Abul Hasan Al-Ash'ari. To da suka tattauna wata ran yi masa tambaya akan wata mas'ala da ta shafi fi'ilus salahi wal aslah, daga cikin aqidun mu'tazila dai kun ji mun tattauna akan wannan mas'ala ko, cewa wajibi ne akan Allah ya aikata abin da ke shine aslah, ya aikata abin da ke shine mafi zama maslaha da alheri, karkashin dai ka'idar su ta al-adlu, ta abin da karkashin ta suka kore kaddara. Ko wata ran ya tambaye shi akan mutum uku, ƴaƴa ne guda uku wai suka mutu, ɗayan su mumini taqiyyi mai tsoron Allah, ɗaya kuma kafiri fasiki, ɗaya kuma yaro ƙarami, yaro ne ƙarami, duka ubansu ɗaya, wanda sai suka mutu. Shine sai ya tambaye shi menene makomar waɗannan mutane guda uku a lahira. Shi Abul Hasan Al-Ash'ari ya tambayi malaminsa Abu Ali Al-Jubba'i, sai ya ce masa shi dai taqiyyin nan mumini yana darajat, ma'ana yana aljanna can sama, shi kuma kafiri zai shiga wuta, shi kuma wannan yaro za a haɗa shi ya bi hanyar wannan mumini a darajat. Shi ne sai aka tambayi, sai ya ce masa me yasa zai zama haka, zai tambayi Ubangiji, sai ya ce saboda shi wannan yaro Allah ai za a sa shi kai shi ma ko a wuta, sai ya ce dan me za a sa shi a wuta, ko kuma kai dan me za a bar shi ya mutu tun kafin ya girma, sai ya ce ai Allah ya ga abin da ya fi masa shi ne ya mutu yaro, domin ya san da ya mutu babba to kafirci zai yi, shi yasa aka karɓi ransa, shi yasa aka sa shi aljanna. To shi ne sai kafirin wai sai ya tambaya ya Ubangiji, to ni ma ai ka san abin da yake maslaha gare ni, ya ka kula da maslahar yaron, ni baka kula da tawa maslahar ba, sai ka banni hannu girma ne kafirci hannu mutu. To shi ne sai Abul Hasan Al-Ash'ari ya ce a wannan zance akwai matsala, a wannan zancen shi da dama su zancensu na kafa hujja da me da hankali ne ba na so shi ba, yawa ma'ana Allah yana yin abu da maslaha, don in zancen maslaha ne ya za a ɗauke wannan yaro kuma ga sakamakonsa daidai da wancan na farko, shi kuma wannan an azabtar da shi an bar shi. Kaga in ka kula a ƙarshe dai Abu Ali Al-Jubba'i ya tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala ya san abu tun kafin ya auko, ko ba haka bane? Ashe ya san kaddarar wannan yaron inda makomarsa za ta koma. To sai Abul Hasan Al-Ash'ari ya ce wannan akwai tufka da warwara a wannan amsar taku. suka ce wannan shine sababin barin sa ga mazhabar mu'tazilanci ya koma wata marhala ta biyu ita ce zamu tattauna yanzu dan haka muttafaqun alayhi bittifaqil ulama cewa abul hasan al ash'ari ya zauna ya rayu a matsayin sa na mu'tazili wasu shekaru masu yawa sawa'un 40 ko kusa da 40 sannan bittifaqil ulama ya bar mu'tazila ya bar wannan i'tizali shi kuma a sababin menene ga dai wannan zancen ko wannan tattaunawa ko kuma wancan mafarki to wacce marhala ce ta biyu marhalarsa ta biyu a lokacin an samu an kusa za a ce akwai rikici da ya auku tsakanin wasu daga cikin mu'tazila da kuma ahlus sunna ahlul hadisi a wancan lokaci wanda aka samu wasu daga cikin suna dangana kansu zuwa ga salaf magabata amma kuma sun shiga harkar ilmul kalami su Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab da kuma Abul Abbas al-Qalanisi da kuma Al-Harith ibn As'ad al-Muhasibi waɗannan mutum uku suna da alaka da as-salafus salih suna sun zauna da su Imam Ahmad bin Hanbal kuma sun tafirantu da maganganun su da riwayoyi ma'ana suna da alaka da malaman hadisi amma kuma sun shiga ilmul kalami sun shiga ilmul kalami Abul Hasan al-Ash'ari da ya bar mazhabar i'tizali to sai ya hadu da waɗannan suka yi group shi ne ake cewa ya bar i'tizali ya shiga mazhabar al-Kullabiyya to mazhabar Kullabiyya mazhaba ce da take girmama nususi amma kuma dai tare da wannan abubuwa na wato hankali abin da ya shafi shi yasa ake Ibn Taymiyyah har yakan kira su as-sifatiyya in yace as-sifatiyya yana nufin su waɗanda suke isbatus sifat kamar su hadda ash'ariyan a ciki ana sa su a cikin as-sifatiyya sabanin mu'tazila saboda su da jahmiya ba sa isbatin sifat to as-sifatiyya su ne irin su kullabiyya da su ash'ariyya da kuma makamantan waɗanda suka tafi mazhaba irin tasu to wannan shine mataki na biyu na rayuwar Abul Hasan al-Ash'ari matakinsa na uku shine barin kullabiyya da komawarsa zuwa ga mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal ma'ana inda ya bayyana yana tare da abin da yake kai tare da cewa wannan din shi ma ba komawa ce ta 100% ba saboda ta dadewar da ya kamar da Malam Ibn Taymiyyah ke cewa dadewar da ya a harkar i'tizali wannan shekaru masu yawa ta sa masa mazhabar sunna din bata bayyana gare shi 100% ba don haka jauran wani abu ya rage tare da shi har a cikin rubuce-rubucensa akwai rubuce-rubuce da yayi da yawa kuma akwai su suna nan a hannun mutane suna son maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin na cikin littafansa masu fa'ida da ya rubuta akan bayanin maqalat wato ra'ayoyi da aqidu na kungiyoyi ya magana akan kungiyar khawarijawa ya ce ta kasu kashi kaza ya ta kawowa da wane su ne shugabanninta ɗalibin ilimi ne da Allah waɗanda suka san littafin sun koma ko za su iya koma su gan shi kamar littafin sa aluma fi raddi ala ahli zaygi wal bid'a shi ma an buga shi kamar littafin sa risala ila ahli thaghar wanda malamin Muhammad Bakarim ya yi tahqiqin sa akwai littafin sa da ake ta rikici akan shin nasa ne ko ba nasa bane wanda mafi yawa dai malamai muhaqqiqun sun tabbatar littafin nasa ne shine littafin al-ibana saboda abinda ya ambata a ciki na tabbatar da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda magabata suka wato tabbatar duk da cewa akwai yan matsaloli a tabbatar wadda ya bana son mu zurfafa cikin abin da ya shafi wannan tarihin da sauransu babban abin da na so mu mai da hankali a kai shine aqidar ash'ariyyancin ita kanta wadda ta nan ne za mu gane daidaituwarta ko kusanci ko nisa daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka zo wannan gefen shi kuma dole kafin ka ce komai kana buƙatar tattauna wani abu shin mazhabar ash'ariyya ita ce mazhabar abul hasan al-ash'ari ko kuwa mazhabar ash'ariyya ita ce mazhabar abul hasan al-ash'ari tare da ra'ayoyin mabiyansa daga baya dole ne kai wannan zancen domin su daliban da suka shiga wannan mazhaba tasa ko waɗanda suka rayu tare da shi irin su abul hasan al-tabari ba al-imam al-tabari ibnu jarir ba yawa wani abul hasan al-tabari da kuma su baqillani waɗanda dai ana dangana su zuwa ga cewa dalibansa ne da kuma waɗanda suka zo daga baya an samu bambanci wajen abin da suke tabbatarwa a matsayin aqida da abin da suke korewa a matsayin abin da ba za su karbe shi a matsayin aqida ba da haka shi yasa in mutum zai ce maka mazhabar ash'ariyya wani abu ne da zaka iya fadin cewa mazhaba ce guda ɗaya ra'ayoyi guda ɗaya wannan yana da wahala kamar a cikin harkar fiqihu ai kaga akwai bambanci tsakanin ra'ayin imam maliku da kuma mazhabar malikiyya wanda ya san fiqihu ya san wannan ba duk abin da mazhabar malikiyya take kai shine mazhabar da ko ra'ayin imam maliku wannan kuma ko malaman malikiyya duk da kansu sun faɗa ba in abin inkari ba haka sauran mazhabobi duka da bambanci tsakanin ra'ayin malamin da aka dangana mazhabar zuwa gare shi da kuma malaman da suka zo suka kafa wato ko suka rubuta littattafai da ka'idoji daga baya musamman wannan zancen nawa zai fi ƙarfi idan mutum ya san wato abubuwan da irin su Ar-Razi suka rubuta Ar-Razi Muhammad bin Umar Ar-Razi wanda na ambata ɗazu ya rasu shekara ta 606 yana cikin mutane na daban a mazhabar ash'ariyya tare da cewa shine ya rubuta ka'idoji na ƙarshe da mafi yawan ash'ariyya suka bi amma kuma ya takuɗa mazhabar ash'ariyya da falsafa da zuzzurfan harkokin ilmul kalam ya koma ma zuwa ga ra'ayoyin jahmiya da mu'tazila alhali ko abul hasan al-ash'ari yayi raddi ga mu'tazila an fahimci wannan don haka dole ne in baka gane waɗannan abubuwan ba za ka iya takuɗa zantattuka yawwa irin su Razi wanda Ibn Taymiyyah ya yi mayar masa martani a cikin bayani talbisul jahmiyya akwai littafin Ibn Taymiyyah babba juz'i wajen 11 da ya mai da martani ga shi wannan Razi ɗin wani littafi da ya rubuta asasul taqdis ɗin an samu wani ɓangare nasa wani ɓangaren ba a samu ba Ibn Taymiyyah ya shafe wajen 70 da wani abu kawai ya yi wa raddi a cikin wannan littafin juz'i 11 wannan littafin da shi Razi ya rubuta Razin kuma yana da wasu aqidu na ban mamaki ta ɓangaren abin da ya shafi asalin ma musulunci akwai matsaloli duk da a ƙarshen rayuwarsa malamai sun kawo baitoci da ya yi na nadama da suke bayyana cewa la'alla ya tuba ya bar wannan mazhaba ta ilmul kalami amma daga cikin maganganunsa na tsakiya a rayuwarsa akwai hatsari da yawa akwai littafi da ya rubuta akan shirka kai ka ɗauka ko yadda shirka ake a ciki kuma bai ba da ƙarfi wajen mai da martani akan masu shirkar ba da ya zo raddin sai ba da ɗan wani abu kaɗan haka nan da ya rubutu akan kiristoci ya fito da hujjoji da wasu shubuhohi nasu masu yawa amma da ya zo raddi sai ɗan raddin ɗan ƙanƙani bai isa ya maganin shubuhohin da ya kawo ba malamai ba su ji daɗin waɗannan irin rubuce-rubuce da Razi ya ba to kuma haka a ɓangaren abin da ya shafi aqidu amma malami ne babba a ɓangaren mazhabar shafi'iyya a fiqihu haka littafinsa al-mahsul a usulul fiqh yana cikin babban manyan littattafai da ake ji da su a usulul fiqh da haka Razi dai yana da matsala ta ɓangaren waɗannan abubuwan la'alla zamanmu na gaba za mu zo mu tattauna akan waɗannan malaman da aqidinsu musamman dai shi Razi ɗin domin aqidinsa sun fi tasiri sosai akan muta'akhirun daga cikin asha'ira sama da aqidin wasu daga cikin malaman da suka gabata dole kuma in muna zancen ash'ariyya ka raba ta wannan gida biyu din akwai ash'ariyya ta mutaqaddimun da kuma ash'ariyya ta ko ash'ariyya kai ta mutaqaddimun da kuma ash'ariyya ta mutaakhirun yawa akwai abubuwan nan hatta a babin sifat yanzu idan ka tambayi dan ash'ariyya cikin littattafan da ake karantar da samari yanzu a makarantun mu musamman secondary kullun na sha magana a darussan mu akan wannan su ummul barahin da ake koyarwa ko yawa su hashiyar su bayjuri da makamantan su da aka rubuta su duk akan mazhabar ash'ariyya to amma mazhaba sai ta mutaakhirun din da suka yi hidima ga mazhabar suka kawo abubuwan da har an saba wa mutaqaddimuna akai abul hasan al ash'ari a cikin lafazin urukuro yana isbatin hatta istiwa illahi cewa Allah yana sama Allah subhanahu wataala ya yi istiwa'i akan al'arshi a cikin al'ibana ya faɗi wannan shi yasa su daga cikin ash'ariyya da yawa suke inkarin littafin su ce ba littafin su bane amma banda wannan ma akwai as-sifat al-khabariyya da yawa da ya tabbatar haka suke kassama su akwai as-sifatul khabariyya al-khabariyya nan suna nufin sifofin da suka tabbata da khabar ta hanyar qur'ani ko hadisi mujmalan yana tabbatar da su kamar cewa Allah yana da hannu abul hasan al-ash'ari yana tabbatar da wannan amma mutaakhiruna na ash'ari ba sa tabbatar da wannan in ka duba littafan tafsiri yanzu mafi yawa da in ka go an ce yadullahi fawqa aidihim sai su fassara shi da me yadullahi sai sai me qudratullahi ko ko wani abu dai makamancin haka wannan a cikin abin da ya shafi as-sifatiz zatiyya da suke cewa sifatul khabariyya in ko aka zo kan as-sifat al-ikhtiyariyya to dama wannan ba sa tabbatar da su nihaiyya to shi kansa yana da matsala a wannan zamu zo mu ji wani abu ne daga cikin abin da yake ra'ayoyin nasa a mazhabar tasa kafin mu je zuwa ga abin da su mutaakhiruna suka fadi ina fata ku mun hakuri yanzu zamu tattauna aqidar shi ash'ari abul hasan al ash'ari in muka zo zama insha Allah na gaba sai mu tattauna aqidar su mutaakhirun dan zabi iya kamar biyu ko uku a cikin su ba sai mun yi nisa ba sai mu bada misalai ya zama a ƙarshe mu kalkare zancen ba sai mun tsawaita da yawa ba daga cikin abin da zaka samu na siffofi ko aqidu kai zance na abul hasan al ash'ari yana isbatin anna Allah mawjudu cewa Allah akwai shi samamme ne kuma wahidun kuma shi kadai yake azaliyun yana nan tun fil azal ma'ana ba shi da farko shine ma'anan azaliyu in ka an kaji an ce tun fil azal ana nufin babu farko ma'ana ba a san babu lokacin da babu shi shine ma'anan azali an gane karka ce ma wai ba a san farkon sa ba a farkon ma babu babu lokacin da babu shi haka Allah yake wa anna al'alama ita kuma duniya ko kuma duk abin da ba Allah ba shine dama al'alam yau ba iya duniyan nan da muke kai ba a duk halittar Allah duk abin da ba Allah ba shine alam shine alhamdulillah rabbi mene rabbil alamin to alamin din abin da ake nufi shine duk abin da ba Allah ba to aqidar abul hasan al-ash'ari anna al'alama hadith duk abin da ba Allah ba fararre ne me ma'anar fararre yau yana da farko akwai lokacin da babu shi Allah ya samar da shi to duk waɗannan abin da kuka ji dinnan aqidu ne na abul hasan al-ash'ari kuma gaskiya ne sannan raddi yake wa mu'tazilawa da falasifa an gane domin a gun falasifa babu bambanci tsakanin samuwar Allah musamman falsafa ta Aristotle ba bambanci tsakanin samuwar Allah da samuwar duniya duka azali ne abu kuma ta mun tattauna a aqidar mu'tazila suna ganin duniyan nan gaba daya ba ta da farko ita ma yawa to wannan kun ga ai raddi yake musu yawa sannan kuma Allah shi kadai ne sannan kuma azali ne sannan kuma duk abin da ba Allah ba fararren abu ne wannan babu matsala abu na biyu abul hasan al ash'ari daga cikin abin da yake tabbatarwa yana tabbatarwa Allah siffofi kun ga shi ma nan sabanin mu'tazilawa mu'tazilawa ba sa tabbatar da siffofi ga Allah ko siffa daya amma suna tabbatar da sunaye amma sunayen ba su da ma'anoni da za su koma a matsayin sifa ga Allah ai mun yi wannan ba kuma ta ba suna cewa Allah sami'un ne amma mene bila sam'i yawwa Allah sunansa as-sami'u shi wannan as-sami'un suna ne amma sunan ba a fahimtar ma'anar as-sam'u a dauke ta a matsayin sifa a dangane wa Allah an gano wannan to mun yi wannan dama a tattaunawarmu akan mu'tazila to shi abul hasan al-ash'ari yana tabbatar da siffofi kaga kenan sabanin mu'tazila duna tafriqin baina al-khabariyyati wal-aqliyya amma shi bai yi abin da muta'akhiruna suka yi na bambanta siffofi a ce akwai sifat khabariyya da kuma sifat aqliyya sifat khabariyya sune siffofin da suka tabbata bil khabar khabar ana nufin qur'ani da hadisi shine khabar yawa aqliyya kuma wanda suka tabbata da hankali to bai yi wannan ba shi dai kawai ya tabbatar daga cikin waɗannan akwai as-sam'u wal basar wal hayatu wal iradatu wal kalamu wal qudratu wal ilmu wal yadaini ya tabbatar wa Allah yadaini yawa Allah yana da al yadain wal wajhu ya tabbatar wa Allah fuska wal ain da ido wal istiwa ya tabbatar wa Allah siffar istiwa'i cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana saman al-arshi wal nuzul ya tabbatar wa Allah nuzuli wal ulu amma nan nuzuli shine hadithin da ya tabbata na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka zuwa saman duniya a duk lokacin da dare ya raba gida uku wato ukun juz'i na ukun na karshe shine aflusul layl al-akhir a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala yana tambayar ina mai addu'a a amsa masa ina mai roƙo a biya masa ina mai neman gafara a gafarta masa ai kun san wannan hadisi to wannan sifa ce ai ta nuzuli su muta'akhiruna daga cikin mu abin nan hatta ash'ariyya dama su mu'tazila mun ji ba sa tabbatar da kowace sifa to a cikin ƴan ash'ariyya din ƴan baya baya in an ce muta'akhiruna ana nufin ƴan baya baya irin su zamanin razi din da ƴan kusa da su da kuma abin da suka zo daga baya har zuwa yanzu ba sa yadda su tabbatar da wannan sifa din bal wasu ma suna kafirta mutum in yace Allah yana so alhali ko gashi abul hasan al-ash'ari ya tabbatar kun ga shi yasa nace mana wajibi ka bambance tsakanin aqidar abul hasan al-ash'ari a matsayin sa nashi dan na kuma ka bambance tsakanin sa da su mabiya sannan wal ulu yana tabbatar da cewa Allah yana sama wal maji da cewa Allah yana zuwa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kaga wannan aya ce ta qur'ani to a gurin su muta'akhiruna ba sa tabbatar da wannan waja'a rabbukan su ce Allah zai zo ba za su tabbatar da wannan ba sai su ce a'a waja'a amru rabbika sai su ce abinda ake nufi lamarin ubangijinka ne zai zo saboda su kar a ce Allah yantadilu to kuma duk wannan ai kamar yadda zamu zo mu ji babu lazimin sai sun faɗi wannan an fahimta in aka ce Allah ne ya siffantu da kaza shi ya faɗa ko manzansa ya faɗa to karka ce sunansa kaza intiqali ko kaza ko kaza ko jiha wannan duk lafuzza ne da basu zo ba ka tabbatar da lafazin yadda ya zo ka tabbatar da ma'anar yadda take amma haƙiƙanin yadda siffar ta tsayu ga zatin ubangiji wannan shine ba mu sani ba an gane yawa to wa ghairi hada makamancin wannan mimma huwa sabitun fil kitabi was sunnati amma siffofin da abu na uku siffofi da ake cewa sifatul ikhtiyariyya in an ce sifatul ikhtiyariyya dan kila dalibai ilimi dai na san sun sani ko menene sifatul ikhtiyariyya to wa yace sun sani kai ne to me sifatul ikhtiyariyya yawa as-sifatu allati tata'allaqu bil mashi'ati wannan ka tsaya iya haka siffofin da suke da alaka da mashi'ar Allah in ya ga dama yayi in yaga dama bai yi ba su da rahama da gafara gani da yin azaba waɗannan sufofi ne ta ta'allaqu bi mashi'atillah yawa yaghfiru liman yasha ka gani wa yu'adhibu man yasha to wannan shine ake nufi da kaunuha ikhtiyariyya wasu suna kiranta asifatul fi'liyya yawa suna kiran su asifat al fi'liyya sufofi na fi'li na aiki amma asifatul ikhtiyariyya yafi dikka to abul hasan al ash'ari baya tabbatar da asifatul ikhtiyariyya an gani fala yuthbituha sifatin qa'imatan billahi tata'allaqu bi mashi'atihi wa ikhtiyarihi baya tabbatar da su a matsayin sufofi da suke da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala abin nan ganin damar Allah in yaga dama yayi in yaga dama yayi bai baya tabbatar da su bal imma an yu'awwilaha ko da yayi tawilin su to wannan kuma haka muta'akhiruna ma daga cikin malaman mazhabar wannan tafiya ta ash'ariyya suke yi ba sa tabbatar da siffofi ikhtiyariyya ina jin kafin mu wuce nan gurin akwai buƙatar mu tattauna tunda mun shigo zancen sifat tunda zancen namu ba wai a jere yake tiriyan tiriyan komai na ash'ariyya ba tunda wannan magana a kansu an rubuta littattafai da yawa kaga kuwa lekcioci ba za su wadatar mutum ya san waɗannan aƙidu ba illa dai kawai abinda aka zo kansa zai iya zuwa a ƙwaƙwalwa a dan tattauna a kansa cikin abinda ɗaliban ilimi suka karanta musamman waɗanda suka yi sakandare ta arabiya aka koya musu littafan aqidar ko ilmul kalam da larabci ai sun san kuma haka kamar yadda zaka samu a cikin dai littafan da ake karantawa na tauhidi ko na fiqhun da suka kunshi tauhidi banda irin su risala risala shi abin da ke cikin sa aqidar ahlus sunna shi tsagoro ba matsala a cikin ta ko kadan duk risala ba matsalar aqida amma sauran littafai su qawaidi mun sha magana akan qawaidi ko saman qawaidi malaman baya yan shekaru da dama ma ko in ce a wajen Najeriya ma ba a san wani littafi mai suna qawaidi ba littafi ne da aka san shi a nan sa wasu suke cewa wai ko a kaso kurmi aka rubuta shi ba a sani ni ban dai faɗi wannan mutum da ban yi bincike akan wannan ba zan faɗi hakan ba amma dai littafi ne da ba a san wa rubuta shi ba har yau ba mai gaya maka wa rubuta qawaidi kamar da zaka ce ahlari ai an san Abdurrahman al-Akhbari shi rubuta ko yawa in ka duba cikin qawaidi ai zaka ga abin da yake ciki mazhabar ash'ariyya aka tabbatar dangane da siffofin Allah suna tabbatar da siffofi guda nawa siffofi 20 ne kawai ƴan ash'ariyya suke tabbatarwa banda wannan 20 din ba sa tabbatar da kowanne kuma su ma isbati ne da aka gina shi akan hankali ba isbati ne da aka gina shi akan nafsi ba ina jin mun taba wannan zancen ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wasu a nan majalisin wasu kuma a wasu dai wurare sun kasa siffofin zuwa ga kashi na farko akwai as-sifatun nafsiyya ita kadai ce ita ce al-wujudu wannan ita ce sifatun nafsiyatu haka suke kiranta akwai kuma as-sifatu salbiyya sune guda biyar sune al-baqa'u wal-qidamu wal-wahdaniyatu wal-qiyamu bin-nafsi wa mukhalafatu al-hawadith akun rike su waɗannan biyar su ake nufi su ake kira mene as-sifatu salbiyya yawa to sai kuma kun ji nawa kenan guda shida to sai kuma akwai sifatul ma'ani yawa mudaf ilayhi wanda yazo da wannan sigar mudaf da mudaf ilayhi sifatul ma'ani to sune guda bakwai din nan sune al-ilmu wal hayatu wal qudratu wal kalamu wa nafadi as-sam'u wal basar ko as-sam'u wal basaru wal iradatu kun ji su guda bakwai wannan su ake cewa mene sifatul ma'ani yawa sifatul ma'ani to daga cikin sifatul ma'ani kuma akai ishtiqaqin as-sifatul ma'nawiyya as-sifat mene al-ma'nawiyya su kuma as-sifatul ma'nawiyya dinnan an gina su ne akan wata aqida ta Abu Hashim al-Jubba'i ba Mu'tazili ba mun yi zantanta ba anan aqidar al-Halu wani abu da yake kirkiro shi da ba a taba jin sa a gun kowa ba al-Hal wani abu da ake da muka ambaci cewa laysa mawjudan wa laysa ma'duman ko wani hali ne tsakanin wujud wal adam shi ba saman mai ba shi kuma ba babu ba shine al-Hali to a karkashin wannan suka gina wannan fikira ta as-sifat al-ma'nawiyya as-sifat al-ma'nawiyya sune su ma guda bakwai sai su ce kaunuhu aliman kaunuhu muridan kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu hayyan an gane yawa haka har zuwa waɗannan guda bakwai na sifatul ma'ani a juya su sai su koma as-sifatul ma'nawiyya kaga ga bakwai ga bakwai an ciro daga cikin su sun zama nawa 14 in ka hada da shidan can na farko sun zama nawa 20 to duk mazhabar ash'ariyya ba sa tabbatarwa Allah wata sifa sai wannan duk abinda ba wannan ba in ababin as-sifatul khabariyya ne as-sifatul khabariyya sune sifofi da suke tabbatuwa kawai da nassi sune kamar wanda muka yi magana al-wajhu wal-ain wadda abul hasan al-ash'ari ya tabbatar an gane to su ko mutaakhiruna ba sa tabbatar da su ai za ku gani ba za su ce an yi har ka ji ma wani mutum yanzu yana zaune yana ko wa'azi yana fadakar da mutane har kamar zai yi ashariya da zagi wai an ce Allah yana da fuska duk sun dame da ubangijin nasu kamar mutum mai hannu mai kaza ya zauna ya tashi suna faɗi da izgilanci al-hali ko wannan abubuwa abubuwa ne da sabatat bin nususi qur'anan wa sunnatan kuma tabbatar da su baya nufin kamanceceniya tsakanin ubangiji da halittarsa duk wanda ya faɗa daga cikin ahlus sunna tun daga abin malaman da suka yi raddi ga waɗannan harkokin bid'ah na farko babu wanda ya tabbatar da waɗannan sifofi duk ahlul hadisi to anan zancen shine abin da yasa dazu nake kawo mana maganar rayuwar abul hasan al-ash'ari ya rayu da mutanen da suka rubuta hadisan nan suka rubuto mana hadisan nan su Abu Dawud su Nasa'i su Ibn Majah yana da rai a zamanin su amma ba a cikin su yake ba kuma mazhabar su daban da tasa to mazhabar su din nan ita ce mazhabar ahlus sunna ba mazhabar sa ce ahlus sunna an gane da gangan aka kirkiri suna aka jefa mata ko a ce mata hashawiyya ko a ce mata hanabila kuma waɗannan malaman mazhabobin ba dukansu ne ƴan mazhabar hanbaliya ahlul hadisi ba dukansu ne da zaka dangana su da hanbaliya ba na'am an yi rikici a wannan karni na uku zuwa farkon na hudu tsakanin ahlul hadisi wanda akwai hanabila da yawa a cikinsu da kuma su ash'ariya har abu ya kai ga kashe-kashe da rikici iri-iri irin yadda dai mu a ƙasarmu nan dan abu kaɗan zai tada rikici su ƙabilu da sadulu ai kun san an yi rikici akan waɗannan to an yi irin wannan rikici zamanin su tabari suna da rai duk aka yi waɗannan rikici don haka an san ahlul hadisi daban to haka kawai su ƴan ash'ariyya suka ɗauki sunan hashawiyya suka liƙa musu an ce hashawiyya su ne ƴan shirme marasa fahimta su ne ma'anar hashawiyya wanda ba su da fahimtar komai sun je sun makalewa hadisai ƴan haddafana haddafana ba sa gane hadisai to wannan shine sunan da ƴan ash'ariyya suke baiwa ahlus sunna don haka a zo yanzu a ce maka saboda runto a ce ash'ariyya su ne ahlus sunna wannan ba zancen gaskiya ba ne ba shine gaskiya kowa sani akwai ahlul hadis wanda dai suka rawaito hadisan nan to ba ɗan ash'ariyya ba ne na'am akwai kaɗan daga cikin ahlul hadis da suka tasirantu da ilmul kalami da ash'ariyyanci irin su baihaqi al-imamul baihaqi ya tasirantu da mazhabar ash'ariyya amma ba za ka ce masa ba ash'ari ba ba za ka ce masa ba ash'ari ba yawa a cikin ahlul hadisi yake an gane irin yadda zamu zo nan gaba akan waɗanda wa ake cewa ba ash'ari yanzu kun ga ai na faɗi malamai na faɗi sunansu wanda zamu tattauna mako mai zuwa insha Allah akan tarihin su da aqidin su da kuma me suka yi na tasiri a cikin wannan mazhaba ta ash'ariyya amma a cikin su sai ka ji wasu da kuskure suna dangana irin su an-Nawawi da Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin ash'a'ira wannan ba haka ba kuskure ba daidai bane kuskure kuma a dangana wa ahlus sunna salafiyun
a ce sun tuhumi Ibn Hajar da Nawawi da cewa su suna tuhuma su Ash'ari, yace wannan ba haka bai, malaman Ahlus Sunna ba su tuhume su, amma suna da kurakurai a wasu wurare da suka faɗi ra'ayi na Ash'ariyanci, amma su ba Asha'ira ba ne. Asha'ira ne a imman su ne waɗannan da koji an ambata su Juwaini, su Ghazali, ko Baqillani, Ibn Furak, wa Abul Hasan al-Tabari, inda makamantan waɗannan manya da kuka ji an ambata, ballantana har zuwa su Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, wannan su ne za ka ce waɗannan Asha'ira ne. Amma wanda ba su ba za a cewa ya tasirantu, don haka mazhaba ta gaskiya dai ita ce mazhabar ahlul hadisi. Shi yasa ka ji a wasu wurare ana ce musu ahlul hadisi ko a ce ahlus sunna, saboda sunnar ana nufin dama me hanyar manzon Allah SWT wadda ta ginu akan hadisan da aka ruwaito daga gare shi. Don haka waɗannan su ne suke kan hanyar da manzon Allah SWT ya bar al'ummar musulmi a kanta. Amma kasancewar akwai wata magana ta da yawa daga cikin Asha'ira a zamanin, suna cewa ai su ne jumhurin al'umma, su suka fi yawa Asha'ira, shi ma wannan ba abu ne da za a sakan masa ba, ba gaskiya ba ne cewa Asha'ira su suka fi yawa, a'a mabiya malaman Asha'ira dai za ka iya cewa. Amma aqidar Ash'ariya aqida ce ta ko mutum ya karanta ta ba kowa yake gane ta ba. Idan mutum ba shi ne hakikanin wanda yake malami ne a cikin abin ya karanta ba, ka dangana shi ma zuwa ga Ash'ariyanci, kai masa rashin adalci, domin mazhaba ce da wahala ka gane ta. Kullum ina faɗa wannan a wurin darussan mu a nan, in ce ina ɗaliban ilimi da suka karatu a sakandare ko har zuwa jami'a suka karanta wannan manhajin da ake koyarwa a makarantunmu na littafan su Ummul Barahin da makamantansu, waye zai iya gaya mun tsakani da Allah ya gane abin da aka koya masa? A kullum ina wannan zancen ko? To za ka ga wani abu ne da an gina shi akan harkar hankali, ba akan harkar nafsi ba, ba akan magana cewa nafsi ya tabbatar da haka ba. Shi yasa yana da wahalar a fahimce shi. To ka ce mafi yawan al'ummar musulmi, wannan ita ce mazhabar su, gaskiya ba a yi wa musulmi adalci ba. Mafi yawan mutane gaskiya sun jahilci mazhabar Ash'ariyya. Amma kuma ka karanto musu hadisai cewa Allah ya tabbatar wa kansa yana da hannu, ya tabbatar wa kansa yana sama, babu ma mai inkarin wannan in ba aqidar Ash'ariyyar ya dan karanta ya san wani abu ba. Kuma ku gane zance na bayan Allah. Yanzu idan ka je kauye, matar da bata taba zuwa makarantar wani malami na zaure ya koya mata wani abu na Ash'ariyyancin ba, in ka ce mata Allah yana sama, za ta ji wani abin damuwa har ta zage ka a kai ko ta ce ka kafirta? Da haka ashe iya malaman nan da suka yi waɗannan abubuwan da suka kauce wa hanyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka bi ilmin kalami da kuma hankali, su ne Ash'ariyya. Wannan kuma ba yawa ne da su. A kun san kissar shi Razi da kullum muke faɗi, wata rana da ya tafi ya je ne Sabur ko zai musu wa'azi, ake tattaro mutane su ku zo ku saurari wani malami, yau ya zo malami ne da ya rubuta wani littafi a ciki ya ambaci hujjoji guda 1000 akan cewa akwai Allah. Ba ku ai mun sha ya maimaita wannan kissa. Wata mata aka kira ta tana kara a jeji, ki tuko ce an tafi an taru za a je gun Fakhruddin Razi ya zo gari zai jawabi, wani babban malami ne ya rubuta littafi ya faɗi hujjoji 1000 akan cewa Allah samamme ne akwai shi. Sai ta ce ita tana ganin ba dan akwai shakka 1000 a zuciyarsa ba, da baya buƙatar ya rubuta hujja 1000 cewa akwai Allah. Tsohuwa ce ba karatu ta yi ba, haka ita ta san akwai Allah ko an rubuta mata hujjoji ko ba a rubuta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana zamanin hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami da ya mari kuyangarsa da ta je masa kiwo, tinkiya ɗaya ta mutu, ya mari wannan kuyanga da ya ji zafin abin da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son kafara, sai ce a kira Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce a kira matar a jeji take mai kiwo bata san karatu ba, amma da farkon tambayar da ya mata aina Allahu, a ina Allah yake? Shi kaga wannan tambayar ba bid'a bace, ba magana ce ta an yi wa Allah makani, an yi wa Allah makani, meye makani? Shi kansa makanin danganawa Allah sunan makanin Allah bai fada ba la isbatan wala nafyan bai amfani da lafazin makani ba ko a qur'ani ko a hadisi ina cikin al-alfazul mujmala wannan na san mun sha magana akai ko to amma sai matan nan da aka tambaye ta a ina Allah yake sai tace fis sama'i Allah yana sama wai karantar da ita da haka sanin Allah yana sama fitra ce ta dan adam duk dan adam ya san Allah yana sama don haka wanda ya karanta mazhabar ash'ariyyar da yadda suka yi tawilin sufofin shine kawai zai iya sanin waɗannan abubuwa har ya kyamaci lafazin Allah yana sama ya kyamaci cewa Allah yana da hannu ya kyamaci cewa Allah yana da fuska da sauransu ka'idar ita ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir yawa babu abin da ya kama da shi duk abin da kake tunani to ba shine Allah ba bai kuma kama da Allah kuma shi mai ji ne mai gani Allah ya tabbatar wa kansa ji da gani kuma ba irin na dan adam ba dan adam ma kuma me shi ma mai ji ne mai gani hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu min sami'an basira to gashi Allah ya ce dan adam sami'an ne basira kuma gashi Allah ya ce shi ma laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir don haka sam'i daban na dan adam sam'i daban na Allah ko basar na Allah daban basar na dan adam daban to duk sifofin haka ahlus sunna suke tabbatar da su kace Allah yana da kaza eh saboda shi ya faɗa Allah yana da kaza eh saboda annabin sa ya faɗa yaya yake ba ruwa na ban sani wannan shine mazhabar ahlus sunna amma a ce maka ayi tawili a canza wannan ma'anar yaduhu a ce qudratuhu da makamancin wannan ko a ce rahmatuhu sai a ce a iradatu thawabi ake nufi wannan ita ce bid'ar da ash'ariya suka fito da ita suka bata littattafan tafsiri wannan kuma zamu zo kansa insha Allah a zamanmu na gaba lokaci yayi ai insha Allah zamu dawo kan wasu daga cikin waɗannan al'amuran mu ji dalilin da abinda nake nufi da idan ma a magana ta ƙarshe shine da'awar cewa ash'ariya sune jumhurin musulmin duniya wannan abin ba karɓaɓɓen zance ba ne bisa ilimi na bincike na ilimi ba wai kawai da'awa ta baki ba yawwa saboda ash'ariyanci elite aqida ce ta elite ma'ana wanda ya karanta ne kawai zai iya ganewa da yawa kuma mutane ba karanta ba fahimta suke ba amma addinin aqidar ahlus sunna da manhajin ahlus sunna shi na fitra ne kowa yana tare da shi in ba a gurɓata masa ƙwaƙwalwarsa da ilmul kalami ba to yantaliqu min fitratihi wa yuthbitu wa yanfi ma yastahiqqu al isbata wan nafi Allah ya taimaka akwai abin da ya shafi imani da kalami muna zancen aqidar ash'ari saboda dai lokaci yayi akwai matsaloli amma ina gade tunda bamu gama nasan ba mu bari zaman mu na gaban sai mu karasa zancen san sai kuma mu shiga magana akan su a'imma ko malamai na wannan mazhaba ta ash'ariyya da tasirin da suka yi wajen sanya waɗannan aqidu da irin littafan da suka rubuta shi ma dai sama-sama za mu yi ƙoƙari mu bi da tabbatar da mawqifinsu akan cewa sun tabbatar da waɗannan abubuwa ne akan hankali ku tuna mun insha Allah kafin mu tsallake nan waɗannan sifofi 20 din nan zan mu bayyana insha Allah zaman mu na gaba akan yadda suke tabbatar da su din tabbatarwa ce ta hankali ba tabbatarwa ta nafsi ba ai na faɗi wannan ko to za mu yi ta'alili akan su kafin mu ci gaba insha Allah ta'ala Allah ya samu dace barakallahu fikum wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk